Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar basir wadda ake kira da pile a turanci. Basir cuta ce da ke haddasa kumburi, rashin sukuni, a wasu lokutan har da zubar jini ta duburar ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraronmu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar basir.
Ciwon basir wani ciwo ne wanda hanyoyin jini wanda suke dubura wanda suke mai da jini zuwa zuciya, wato a turance da likitanci ana kiran su veins. Waɗannan hanyoyin jini su ne suke kumbura, saboda haka shine ake cewa basir. Sun yi kama da irin kumburin da ake gani na hanyoyin jini a kafafu idan mace ta samu juna biyu. Za a ga wasu hanyoyin jini da ke kafafunta sun girma, sun yi burɗin-burɗin. To shigen irin waɗannan hanyoyin jini ne wanda suke dubura, suke kumbura, shi ake cewa ciwon basir.
Shin da wasu alamomi ake gane mutum na fama da basir?
Akwai alamomi da dama da masu basir za su iya samu, amma waɗanda suka fi aka fi yawan samu, mutum zai iya samun kaikayi ko ji ɗan zafi-zafi ta wajen dubura, ko ya dai ji wurin ya kumbura, yana zafi ko bayan ya yi bayan gida, ko kuma ya ji kumburi, ko kuma ya ga wannan hanyoyin jinin da suka kumbura suna bullutsowa wani lokacin idan ya yi bayan gida, ko in zai yi za su fito in ya gama su koma. A wani lokacin ba za su koma ba, ya danganta ga girman abun. A wani lokacin kuma zubar da jini, saboda haka akwai alamomi da dama da za su iya nuna ciwar shi basir din.
To likita, me ke kawo ciwon basir?
Abubuwan da ke kawo basir abubuwa ne da suka shafi a dukkan abin da zai toshe komawar jini ta hanyar veins nan yayi sama zuwa zuciya. Wannan ya hada da wanda suke da matsalar yin kashi mai tauri, misali su dade su yi yunkuri sosai kafin su bayan gida, ko wanda yake da wani kumburi da cikin ko da yaushe a kumbure. A dalilin da ya sa kenan mata masu juna biyu sukan iya samun su ma wannan ciwon basir, saboda idan ɗa ya girma zai danne can saman dubura, wanda zai hana jini ya koma sosai yadda ake so, wanda sana'a shi ta kasance yana zama na tsawon lokaci, da duk dalilin da zai iya kawo bayan gida ya tauri ko ya ke fita, ko abin da zai kawo sai an yi nishi na tsawon lokaci, kamar wanda suke da cutar fitsari, fitsarinsu baya fita a hankali sai yi nishi da sauransu na tsawon lokaci. To duk wannan abu ne da ke sa pressure a cikin wannan hanyar jini, sai kasance jinin bai koma ba, ya taru, sai hanyar jinin ta kumbura.
Shin ciwon basir na daukar lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana?
Basir yana iya daukar tsawon lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana. Misali, idan a hankali hanyoyin jinin nan suke kumbura, zai iya kenan zama yana karuwa kullun har sai ya kai lokacin da hanyoyin jinin sun yi girman da za su iya bada mata matsala kafin a gane shi.
Su waye masu kafi cin karo da cutar?
Mutanen da suka fi samun hatsarin kamuwa da basir sun hada da masu juna biyu, da kuma wanda shekarunsu suka haura 50, da wanda suke yawan gudawa, ko kuma wanda suke yin kwanaki ba su yi bayan gida ba, kuma bayan gidan nan ya zo mai tauri, abinda ake cewa constipation, da kuma wanda suke zama na awanni tsawon lokaci, da kuma wanda abincinsu babu abinda a turance ake cewa fiber. Misali, wanda abincinsu babu irin su ganyaye ga sunan kala-kala dai, da kuma wanda sana'ar shi ko yanayin aikin shi yana daukar ko daga abu mai nauyi, da kuma wanda suke yin abinda turance ake cewa anal intercourse, wato masu saduwa ta baya kenan. Waɗannan suna da cikin hatsarin waɗanda suke da hatsarin kamuwa da shi cutar basir.
To likita, yaya tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
To tsananin cutar basir ya danganta ga girman shi da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka, sannan ko yana komawa ko baya komawa, wanda masu Hausawa ke cewa mai tsiro ko mara tsiro. Wato mai tsiron nan shine wanda yake fitowa, wanda hanyoyin jinin nan sun girma sosai. A wani lokaci za a iya samun matsala hanyar jinin nan ta fashe, kuma mutum yana iya zubar da jini matuka daga wannan matsala.
Shin ciwon basir na daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Ciwon basir ba ciwo ne da ake gada ba, amma akan iya samun shi idan ya kasance a cikin dangi, sana'a su daya, yanayin rayuwar su iri daya ne, za ya kasance suna da matsalar basir da yawa, amma ba wai dan an yi gadon shi ba.
To likita, mutane kan danganta cutar ga shan zaki ko cin maiko. Shin mu'amala da zaki ko maiko na iya haddasa ko ta'azzara cutar?
Kenan daga bayanin yadda ake yi basir yake zuwa, za a ga kenan bashi da wani alaka da maganar maiko ko zaki, sai dai idan abincin da ke maikon ko zakin zai iya sa bayan gida ya yi tauri, wato constipation. Amma in ba haka ba, babu wani alaka da zai sa mutum ya samu basir.
Shin basir ya kasu kashi nawa ne, kuma wanne daga ciki aka fi cin karo da shi?
Ciwon basir ya kasu kashi biyu, wanda turanci ake cewa internal da external. Wato internal wanda yake can ciki kenan, cikin dubura din, da kuma external wanda yake daga wajen kofa da kuma waje-wajen dubura, shine kashi biyu kenan.
To likita, yaya yawan mutanen da ke fama da basir, musamman ma a Najeriya?
Akwai matsalar alƙaluma akan yawan mutanen da suke da shi basur a Najeriya. Yawancin binciken da aka yi bincike ne wanda ya shafi asibitoci da kuma masu sana'o'i. Misali, akan duba wanda sana'a su ta shafi zama sosai na tsawon lokaci, to sai ka ga an yi bincike akan wannan, sai a ce misali kashi kaza cikin kaza na masu sana'a bangare kaza suna da hemorrhoid. Amma dai yana da matuƙar tasiri sosai. Kamar wasu ƙasashen da alƙaluma ba matsala ba ne, kamar America, ana maganar mutum ɗaya cikin mutum 20 yana da wannan cuta ta hemorrhoid. Sannan kuma mu a gida Najeriya, akwai wani bincike da aka taɓa yi, misali a Kaduna, a cikin masu sana'ar acaɓa, kusan mutum 3 a cikin kowane 5 suna da wannan matsala ta wato basir. To kuma akwai wani bincike da aka yi a Kwara, shi ma direbobi wanda suke aiki na tsawon lokaci, masu bin doguwar hanya, su ma an samu kusan mutum 3 cikin kowane mutum 5 su ma haka suna da wannan ciwo na basir, saboda haka yana da matuƙar tasiri a cikin al'umma.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu don kare kansu daga cin karo da cutar basir da sauran ma cutuka baki ɗaya?
To shawara ga masu sauraronmu, don mutum ya kare kanshi daga cutar basir, da buƙatar mutane su rinƙa cin abinci da ya shafi ganyaye da abin da ya shafi ƴaƴan itatuwa. Sannan kuma idan an ci abincin mulkin, ya rinƙa shan ruwa isasshe, yadda bayan gida ba zai yi tauri ba. Sannan kuma duk lokacin da kaje kana buƙatar ka yi amfani da bayan gidan nan, to kada ka rike shi, kaje ka yi amfani da bayan gidan, saboda gudun kada ya tauri zai iya kawo matsalar basir. Sannan idan yanayin aikin ka ya shafi na yanayi na zamani, kuma ya baka damar zaka iya dan tashi ka zagaya, to koyaya ka dan samu dama ka tashi tsaye ka dan zagaya, koda na minti 2-3 ne haka, kafin ka ci gaba da zama, zai taimaka matuka.
Ta masu sauraronmu, kada da ku sha'afa, shirin Lafiya Uwar Jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na Lafiya Uwar Jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Asaida ce ka ce duniya ana tawalla ba ana rawa.